Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan la'asariya na yau Talata 27 ga watan Yuli na shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanun labarai.
Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ce kamfanonin sarrafa magungunan Pfizer da Moderna su ƙara yawan 'yan makaranta cikin gwajin rigakafin allurar da suke gudanarwa. Ƙungiyar Tarayyar Turai a yau Talata ta jaddada buƙatar ta na kiyaye demokaradiyya da kuma kwanciyar hankali a Tunisia, biyo bayan dakatar da majalisar dokoki da kuma korar firaminista daga shugaban ƙasar Kais Saied yayi. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila a yau Talata da kai harhare da za a iya ɗauka a matsayin laifukan yaƙi.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane 40 sun mutu da cutar COVID-19 a cikin makonni 10 a ƙasar Ghana, wanda ake kyautar zaton sabon nau'in cutar ta Delta ce ta haddasa.
Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayani mun yadda tunda ƙwararru sun faɗi cewa akwai cutar nan, to jama'a mu kiyaye. Allah kiyaye mu, Allah kare mu.
A Najeriya kuma ma'aikatan kiwon lafiya na bayyana fargaba akan mummunan illar da cutar Delta ka iya yi a ƙasar idan mutane ba su biyo wa dokokin kariya ba.
Ita wannan tana da saukin yaduwa fiye da sauran corona da aka sani. Idan a corona da aka sani mutum da ya shigo cikin mutane goma zai iya ba aƙalla mutum biyu a cikin goma. To ita wannan ita iya ba mutum guduma ko sama da haka.
Bayan haka jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya daina maida fadar gwamnati wani dandalin mika wa bigirarrun 'yan siyasa tuta, inji gwamna Aminu Tambuwal. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ce wa kamfanonin sarrafa magungunan Pfizer da Moderna su ƙara yawan 'yan makaranta cikin gwajin rigakafin allurar da suke gudanarwa domin ganin ko allurar za ta yi tasiri ga 'yan ƙasa da shekara 12. Kamfanonin biyu da suke samar da rigakafin suna gudanar da gwajin rigakafin a kan yara tsakanin shekara 5 zuwa 11 da haihuwa, domin a ba su damar ganin ko za su samu kumburin zuciya da aka gano 'yan ƙasa da shekara 30 suka samu bayan da suka karɓi allurar. Yanayin dai ya haɗa da kumburin jijiyoyin zuciya da kuma kumburi a kewayen zuciyar. Wannan buƙatar za ta iya janyo jinkiri wajen amincewa da yi wa yara masu waɗannan shekarun rigakafin. Moderna, wadda ta shigar da kusan yara 7,000 cikin matakin farko na gwajin, ta ce suna tattaunawa akan batun amincewa daga FDA. Pfizer a nata ɓangaren ta ce shigar da yara kusan 4,500 'yan tsakanin wata 6 zuwa shekara 12 da haihuwa. Ta ƙara da cewa suna sa ran sakamako daga waɗannan rukunin shekaru 5 zuwa 11 a cikin watan Satumba. Sai kuma 'yan rukunin shekara 2 zuwa 5 ya biyo baya. A jiya Litinin dai gwamnatin Biden ta ce za ta ci gaba da aiwatar da dukkan dokokin da ake da su a halin yanzu na takaita shiga Amurka sakamakon ƙara hauhawar nau'in Delta ta COVID-19. Dokar dai akan ƙasashen Turai da kuma wasu ƙasashen da suka hada da China an kafa ta ne tun farkon fara annobar a cikin watan Janairun 2020. An gano nau'in Delta a ƙasashe fiye da 90, kuma ya haɗa da kashi 80 cikin 100 na sabuwar COVID-19 mai saurin yaduwa. A yau Talata aka yanke hukunci kan mutum na farko a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong da aka same shi da laifin ta'addanci da kuma zuga neman ɓallewa a wata shari'a mai cike da tarihi wanda za ta yi tasiri da daɗewa kan yadda dokar za ta sauya dokokin birni da aka saba da su. Ba a yi la'akari da tuhumar da ta shafi tukin ganganci da kuma mummunan raunatarwa ba. Babban kotun za ta saurari takaddama ne a ranar Talata sai kuma yanke hukunci zai biyo baya idan an tsayar da lokaci. Ana tuhumar tsohon mai aiki a gidan sayar da abinci Tong Ying Kit, dan shekara 24 da haihuwa, da tuka babar dinsa ya bankawa 'yan sanda masu kwantar da tarzoma yayin da yake dauke da tuta mai taken Liberate Hong Kong. Juyin juya halinmu, waɗanda masu gabatar da ƙara suka ce na neman ɓallewa ne. Hukuncin da ake tsammani wanda ya janyo fassarar wannan taken ya sanya sabuwar yin iyakar dokar 'yancin magana na tsohon mulkin mallakar Birtaniya. Masu goyon bayan demokaradiyya da rukunin masu rajin kare haƙƙin bil'adama su ma sun soki wannan shawara hana bailin Tong da kuma kin amincewa da amfani da masu taimakawa alƙalin yanke hukunci wanda shine fasali na dokar ƙasar Hong Kong. Ƙungiyar Tarayyar Tura a yau Talata ta jaddada buƙatarta na kiyaye demokaradiyya da kuma kwanciyar hankali a Tunisia biyo bayan dakatar da majalisar dokoki da kuma korar firaminista da shugaban ƙasar Kais Saied yayi. Sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken ya ce ya yi magana da Said ta wayar tarho kuma ya nuna mishi goyon baya ga demokaradiyyar ƙasar Tunisia. Matakin da Said ya ɗauka ranar Lahadin da ta gabata ta biyo bayan rikicin siyasa na makonni a ƙasar wanda al'umman ta fuskanta kan yadda gwamnati take riƙon sakainar kashi ga lamarin annobar COVID-19.
Toma dalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. Kullar nau'in cutar coronavirus ta Delta a Ghana ta haifar da fargaba bayan da mutane 40 suka mutu. Kana kamuwa da cutar a cikin wuni ya kai 300 a wuni guda. Ƙungiyar likitocin kasar ta baiwa gwamnati shawarar daukar matakan gaggawa domin daƙile yaduwar cutar. Ga dai Ridwan Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Da yake hira da 'yan jarida, babban sakataren kungiyar Dr. Justice Yangsin ya ce wuraren da aka kafa domin kula da waɗanda sun ka kamu da cutar sun fara cika da jama'a da sun ka kamu da cutar. Ya ce asibitin koyarwa na Kwalibu da wasu manyan asibitoci cikin ƙasar ba su da wurare da za su ajiye mutane da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar. Tuni sama da mutane 40 sun rasa rayukansu ta wannan annobar tsakanin watanni da cutar ta sake bulla a cikin kasar. Shi ko babban likita mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin kiwon lafiya Dr. Anthony Siasari ya ce mai da hankali kan matakan kariya shine abu mafi muhimmanci.
But the most important thing, whether it's a Delta, whether it's Alpha, whether it's Gamma or anything, what is important is the safety protocols and also get a lot of people vaccinated as much as possible.
Yeti. Abu mai muhimmanci shine koda wani irin nau'i na cutar ne ke addaba, wato ku Delta ko Alpha, biyewa dokokin kariya shine mafita. Kana mu yi wa mutane allurar rigakafin da yake jawabi a ƙarshen mako akan hali da ƙasar ke ciki game da sake bullar cutar. Shugaban ƙasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo shi ma ya jaddada batun bin dokokin kariya da kuma batun rigakafi, inda yace gwamnati na nan kan bakanta na yi wa 'yan Ghana miliyan 20 rigakafi ƙarshen shekarar. Sai dai ya ƙara da cewar gwamnati na duban yiwuwar samar da rigakafi na cikin gida.
The global shortage of vaccines means that we must develop our capacity to produce our own vaccines domestically.
Yace ƙarancin rigakafi a duniya na nufin mu fara yin wani a gida. Kana mu rage dogara da rigakafi daga kasashen waje, saboda ya kamata mu wadatar da kanmu ta wannan fanni a nan gaba. To, ko yaya talakawa sun ka samu wannan labari na sake barkewar annobar a karo na uku?
Ni ne Abdul Aziz Abdul Rahim. So matakin da ɗauka yayi, so shi mutane ku yi hakuri. Eh, government mu yake so ya faɗa don kan ciwo kanmu, don muka yi ciwo shi ya faɗi.
Ni ne Abdul Hadima Falama nan Ankara, Ghana. Shugaban kasa ya fito ya yi bayani, mun yadda tunda kwararru sun faɗi cewa akwai cutar nan. To jama'a mu kiyaye, Allah kiyaye mu, Allah kare mu.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Idan muka leƙa Najeriya, likitoci na bayyana fargaba bayan bullar cutar Delta wadda ta yi ɓarna a wasu ƙasashen duniya. To sai dai na yi wa Dr. Sa'id Muhammad babban likita a asibitin gwamnati a birnin tarayya Abuja tambaya. Ko shin da gaske ne wannan cutar ta kulla a Najeriya?
Shi wannan kan ko shakka babu. Inda a yi duk wato gwaje-gwajen da ya kamata a yi akan kit da aka kuma an tabbatar da cewa lalle lalle Delta din nan ta shigo. To shi ne ma dalili da ya sa yanzu hukumomi suka karfafa testing da wajen saka da sauransu. Wannan abin ne ba zama za a sha wahala a kansa.
To menene shawarwarin da ku likitoci kuke ba gwamnati akan bullar wannan cutar?
Wato matsalar da ake da shi a halin yanzu shine na daidai mutane ba su fahimci cewa wannan abin ta sha bamban da wanda aka saba ba. Tunda na daya ita Delta ba ta da alamomin da sauran corona da aka sani take da ita ce abin nan ba ta nuna irin alamomin da suke nuna. Na ɗaya kenan, sannan na biyu duk kes ɗin da za a samu ko kuma waɗanda aka samu za ka ga idan aka dau abin da muke cewa viral count wato a auna adadin virus ɗin a cikin jinin mutum yana da yana haura yadda aka saba gani a corona. Kaga wato wannan ma wani abin. Sannan na biyu ita wannan tana da sauƙin yaduwa fiye da sauran corona da aka sani. Idan a corona da aka sani in mutum ɗaya ya shigo cikin mutane goma zai iya ba aƙalla mutum biyu a cikin goma. To ita wannan sai ta iya ba mutum huɗu ma ko sama da haka.
Taninka kenan.
Taninka, yawwa taninka. To saboda haka wato abu ne wanda dole sai an wayar wa mutane kai a kansa don kowa ya zama yana da masaniya akan wannan. Sannan duk wato matakan da za a ɗauka su yi tasiri.
To a kasashe ne kamar irin su India inda aka fara gano bullar wannan Delta din an ga irin asarar rayuka da aka yi sakamakon bullar cutar. To shin wani irin matakai kake gani ya kamata hukumomi su dauka a kasashen mu masu tasowa saboda kauce ma irin abin da aka ga ya faru a India da kuma Birtaniya?
Eh to kusan ma iya cewa a halin yanzu wato an fara daukan waɗannan matakan tunda idan masu kula sun kula za a ga cewar da sakwa-sakwa da aka dan fara yi a iyakokin da ake da su wato border da airport da sauransu yanzu an sake jan damara wato na a ga cewar masu shigowa an rage wato mutanen da za a samu da positive ɗaya kenan. Sannan na biyu shine wato kamar yadda rike cewa wayar wa mutane kai akan illar wannan abin nan. Sannan na uku wato a kula da dai waɗannan matakan da aka yi bayani a kansu na rigakafi a da kamar su wanke hannu, sa safan hanci da wato nisantar juna da sauran da ire-irensu. Wato ya zama dai an dawo da waɗannan. Kada ta kai mu ga abin da ake cewa lockdown din nan wanda shi ne dama mutane aka fi tsoro.
Idan a kunna mutane a cikin gidaje.
Na'am, kaga wannan zai tauye wa mutane sana'o'insu da sauransu da kuma dai asara kala-kala. To ana kokari ne a guji wannan ya sa gwara ai wannan rigakafin don a guji wancan.
Bayan bullar wannan cutar shin an samu wani asarin rai ta hanyar cutar Delta?
Eh akalla dai yanzu ni akwai guda ɗaya da na sani shine wanda ya rasu a nan gwagwala da yau kwana hudu kenan ina dawowa ake bani labarin. Shi wannan tabbas an san Delta din ne tunda ya fara daga asibitin Garki aka mai da shi gwagwala da cutar ta yi tsanani to kuma Allah cikin ikon sa ya karɓi ransa. Saboda haka kaga ba ɗaya ke nan da na sani amma dai ina kyaukita zaton watakila za a samu sama da haka.
Dr. Sa'id Muhammad kenan babban likita a asibitin gwamnati a birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila yau Talata da kai hare-haren da za a iya ɗauka a matsayin laifukan yayin yaƙin kwana 11 da kungiyar mayakar Hamas a watan Mayu. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta tsaida wannan hukuncin ne bayan gudanar da bincike kan hare-haren jiragen sama uku da Isra'ila ta kai da suka yi sanadin mutuwar Falastina fararen hula su 62. Kungiyar ta ce babu alamar wuraren ayyukan soja inda aka kai hare-haren. Rahoton ya kuma zargi mayakan Falastinawa da aikata laifukan yaƙi ta wajen kai hare-haren roka na kai mai uwa da babi a wata cibiya ta Isra'ila har sau 4,000. Rahoton ya ce waɗannan hare-hare da dakarun Hamas suka kai kan fararen hula da basu ji ba basu gani ba ya saba wa doka. Sai dai rahoton ya maida hankali ne kan rawar da Isra'ila ta taka a yakin, yayin da kungiyar ta Amnesty International ta ce za ta fitar da wani rahoto daban a watan Agusta kan rawar da mayakan Hamas da kuma rundunar sojin yakin Palestina suka taka. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa dakarun Amurka Iraq za su kawo ƙarshen ayyukansu na soja a Iraq ƙarshen wannan shekarar. Biden ya sanar da haka ne a jiya Litinin yayin ganawarsa da Firaministan ƙasar Iraq Mustafa Al-Khadimi. Sai dai Biden bai bayyana dakaru nawa ne daga cikin kimanin dakarun Amurka 2,500 da ke Iraq za a bari a ƙasar ba. A watan Afrilu, Amurka da ƙasar Iraq suka cimma matsaya ta sauya tsarin aikin dakarun Amurka da aka fara a shekarar 2015. A ba da ƙarfi wajen horaswa da kuma ba dakarun tsaron Iraq shawarwari. Sai dai ba a tsayar da lokacin kawo ƙarshen aikin sojin ba.
To madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya daina maida fadar gwamnati wani dandalin miƙawa bijirarrun 'yan siyasa tuta da suke canja sheka zuwa jam'iyyar APC. Shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP Barista Aminu Tambuwal, gwamnan jihar Sokoto, shine yayi wa manema labarai wannan ikirarin a Bauchi a ƙarshen taron su na 13. Ga dai Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi da ƙarin bayani.
Gwamna Aminu Tambuwal ya buƙaci 'yan majalisar ƙasa da su amince da yin amfani da hanyar kimiyyar zamani wajen tura sakamakon zaɓe a maimakon bayyana shi a tashar zaɓe.
Wannan zaman da muka yi shi ne na 11 da irin wannan mitin da muka fara tun dawowar mu a bayan zaɓen hijira 2019, kuma mun tattauna abubuwa da dama. Kira majalisar ƙasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zaɓe daga mazaba daga wato station zabe police station zuwa ga hukumar zabe ta kasa kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba. Wannan shine ci gaba kuma shine zai kara inganta tsarkakakken zabe a cikin wannan kasa. Waɗanda ba sa son ci gaban kasar nan sune ke son a ci gaba da ake yanzu don su ci gaba da samun dama din zurmu gudu da magudin zabe.
Amma wannan batu kamar bayyana fargaba ne.
A wani fargaba kowa ya san cewa a Najeriya nan mutane al'umma sun gaji da jami'an APC. Sune ke da fargaba, sune ba sa son a yi tsarkakakken zabe. Shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakakken zabe a Najeriya, duk wanda Allah ya bashi zabe, Allah ya bashi nasara. A kowace demokradiya inda fadar shugaban kasa fadar al'ummar Najeriya ce, ba fadar jam'iyya bace. Ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya, ana komawa ana kai su fadar shugaban kasa, ana ba su tuta. Wannan fada ce ta kowane dan Najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko bai da jam'iyya, kuma shugaban kasa uban kowa ne. Muna ganin bai dace ana haka ba.
Jihohin Zamfara, Sokoto da kuma Kebbi suna fama da ayyukan ta'addanci. Me zaka ce kan wannan batu?
Shine muka kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya wanda yake shugaban Muhammadu Buhari shine shugabanta, kuma shi kadai ne shugaban hukumar tsaro ta kasa, kuma shine commander in chief da ya tabbatar da cewa an kara daukar matakai na ganin cewa an samu zaman lafiya a Najeriya. Yan ta'adda waɗanda ke adabar jama'a an kai ƙarshen su.
Ana rade cewa kadin nan za a koma jami'ar APC ne ga siyamu.
Allah ya kiyaye.
Abdulwahab Muhammad murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la kayyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, muna tattaunawa da Zainabu Hamani, ma'aikaciya kungiyar Agri for Peace a Jamhuriyar Niger, inda ta fara bayyana mana irin shawarorin da za su gabatar a tarukan Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa a kowane watan Agusta da Satumba na kowace shekara. To kada na ja ku da nisa, ga dai ci gaban tattaunawa wasu da wakilin Musulun Mumin Barma.
Kasashen waje muke zuwa muna sayan shi, gashi da dan karan tsada muna shan wahala ciki. Kenan ya kamata kasar mu ma wannan a samu muna wannan sabon ayyukan zamani da zamu samu mu aiki da su, don mu ma da kanmu mu inwani kanmu mu isa kanmu. Kenan in muna da su muna iya sa abincin mu su rayu wata shida shekara ba su lalaciya. Yau in ka ta cikin kasuwa ka ka abincin mu ba amma ba su daraja. Dan ba su da kama mai jan mutane mai birge mutum haka ce wannan abincin ya yi kiwa dan ya kamata in sai shi in ci shi. Kenan zancen da zamu yi bisa kan waɗannan abubuwa zamu yi zance dan mu hudu da hanyoyin da ya kamata a bi a gyare a kuskure ai abin da ya kamata dan wannan arzikin namu ya bunƙasa, ƙasar mu ta bunƙasa, kuma halin ɗan ƙasar mu su zamna cikin lumana su ji dadi.
Menene kuke jira a ƙarshen ita wannan haduwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta watan Satumba?
To mu na ta muwata in muka wannan aiki muka hudo da hanyoyin da ya kamata a bi. In aka kai wannan koke a can Majalisar Dinkin Duniya, muna hwata da za su dauke su a cikin tahiyar da za su yi, su kamo muna mahuta su taimaka mana su dawa mana don mu samu mu ci gaba cikin fannin noma da kiwo a cikin sarrafa abinci. Ka dauke su saka sa su ciki, ya kamata mun cimma burin mu. Kamar yau kai aiki ka kai abu ba a kula da shi ba akwai zagi, amma in mun ka tura shi an ka dauke shi an ka san da shi har aka aiki da shi, kenan yau mun ji dadi za mu ji dadi kuma hallau ƙasar mu za ta samu ci gaba.
Shin matsalar canjin yanayi ba za ta zama cikasuwa ga wannan kuriri da kusa gaba?
Mun san da matsalar yanayi sauyi na yanayi yana da matsaloli da dama. Ba a iya bukasa duka, amma akwai fannonin da ake bi yau ana samun mahuta, ana iya yin ma noman da ba ma da sai an yi shi ƙarƙashin fannin da ruwa ke iya ci koko wani zahi ke iya sauya. Akwai abubuwa da dama da yau san masana suka hudo da su suka ce wannan kuma akwai sauye na yanayi ana iya aiki da shi. Wani bi babu sabani me ba a bari mutane su san da zaman su hasu amfani su.
Har ila yau Sule ya tattauna mana da wani jami'i na hukumar 3N mai kula da ingancin abinci a Jamhuriyar Niger, ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Abubakar Abubakar Muhammad, nike kula da kaman abin da ake ta nutrition anan hukumsa nan hukumsa Riyatrain. To kasa aka ce za bunƙasa wannan aikin abinci, yana da kyau a san menene matsalolin masu sarrafa shi, menene kuma wanda suke cin suke jira. Ya kamata a ce shi mai sarrafawa ya kula da buƙatar wanda yake ci. Muke so mu tattara su mu samu wato mi an matsalolin masu sarrafawa mi wanda suke amfani da shi suke jira. Don shi muke tattara sai akwai wata muhawara da za a yi a Aram nan da sati uku. Kuma za a yi wata muhawara nan da wata guda a New York. Can ne za a gabatar da wannan matsalolin kowace ƙasa ba Niger ne bane, wato duk ƙasashe na duniya za su haɗu sai a ga ya ni ina wace matsala wani wanga bangare na wannan ƙasan ko wannan duniyar kaman ko Afrika ko Aziya kuma a cikin Afrika ma anan wajen Sahel ko a Sahel ke a Niger menene matsalolin mu a fannin sarrafa abinci kuma me muke bukata na mu ƙara bunƙasar da shi. Don shine muhimmancin wannan taron ka a shiga biro ne a rubuta a tai akai don haka yanka muka tattara su sai mu ji da kansu.
Shi wannan matsala ta koma baya na harkar noma da kiwo a kasashen mu na Afirka, gwamnatocin ba su da wasu hanyoyi waɗanda za a ce an magance waɗannan matsaloli a cikin gida a maimakon sai an yi tasha ana zuwa wasu kasashe na daban, wataƙila abin zai zama ɓata lokaci.
Kamar ma mu anan Niger ko a ce Sahel, anan Sahel ko kuma da Niger kamar muna ba da darasi ne mu matsalolin yawa gare su kuma abin bai hana mu ci gaba ba gurbadon hali. An ba a ci gaba ba kuma ba a ci baya ba kuma ba a sha baya ba, kenan ana yana muhammuna ba da darasi. Don wannan taron da ake yi kamar kowace ƙasa akwai wanda zaka wani ga bisa wannan halin yayayya huta kai kuma kai cikin wannan hali yayi kai huta kamar ana daukan darasi ne da juna
taron
karo yawa taron karo juna shine. Don shi an muhimmanci irin wannan kuma kun san kamar yadda ake gai kullum in kana so ka ci gaba wani sai da kudi to kun ba su hannu da shunin ba nan ba suke wani bi shike sa sai ku ga ko kana hanyoyinka na hudu kanka sai ka ta nemo kudin wanda yake taimaka ma wajen fannin kudin sai ka zo ka gwada mai in yace ga inda za a taruwa duka donko sai a tafi ba wani matsala. Mun san matsalolin mu, mun san abin da muke so, mun san abin da muke bukata, mun san mi muke so a fannin wajen harkan kudi. Ka san kaman kasa kaman Niger ko in ce kaman Sahel, inda ya zan duk abin da ka kawo iya zan ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala, noma mutane ke yin shi kuma sai da kasa. To kasal ma wani bi ba ta zamnu ba, mutane dole sai sun bar wurin su. Yanan duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su. Komi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala. Don ku sai a ga shi ne muke cewa kamar Niger tana ma ba da darasi fannin wannan ga tashi hankali, ga rishin ruwa, ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna, ko kuma ga wasu matsaloli iri-iri. Amma gwargwadon hali muna tsaye, ba mu kwanta ba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za mu kawo muku tattaunawa ta ƙarshe a taron ba da shawarwarin. Yanzu a madadin Zainabu Hamani da Abubakar Umaru da kuma wakilin Mayamai Sulemu Barma, sai Jun Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko na cewa salamu muryar Amurka, muna jajirtawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ta afka musu a jihar Borno, da fatan Allah ya kare nan gaba ya kuma mayar musu da mafificin alheri, amin. Sako daga Namairo Umar Makira da Yahaya Dano Azali. Wannan sako ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salamu VOA Hausa, sace sarkin masarautar Jaba da ke jihar Kaduna da wasu 'yan bindiga suka yi abin turne da Allah wadai. Muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta kara matsakaimi wajen ganin ta kawo karshen wannan ta'asa da 'yan bindiga ke yi. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamuri Jau, ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki mataki akan jaridar Sahara Reporters bisa kalaman ɓatanci da ta yi akan manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin dai manzo Allah fa ba abin wasa ba ne. Sai kuma sakon Ahmad Manija daga Bauchi unguwar Karufi Madaki, ya ce muryar Amurka ku ba ni dama na yi kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari da ya ɗauki matakin ba sani ba sabo, ko da zai kai ga saka dokan taɓaci a jihohin da suka gaza kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke ta satan mutane da kashe mutane da garkuwa da su, musamman ma jihar Kaduna, domin san matakin da gwamnatin Kaduna ke ɗauka ba sa tasiri. Al'umma na cikin mummunan yanayi na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Sakonmu na ƙarshe na cewa, ya Allah, muna roƙonka da sunayenka masu tsarki 99, wannan rashin tsaro da wasu jihohin Najeriya ke fama da shi, Allah ka kawo musu mafita. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. To madalla, yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila a yau Talata da kai hare-hare da za a iya ɗauka a matsayin laifukan yaƙi yayin yaƙin kwanaki 11 da kungiyar mayakan Hamas a watan Mayu. Kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta tsaida wannan hukuncin ne bayan gudanar da bincike kan hare-haren jiragen sama uku da Isra'ila ta kai da suka yi sanadin mutuwar Falistina fararen kaya 62. Kungiyar ta ce ba alamar wuraren ayyukan soji a inda aka kai hare-haren. An kuma ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa dakarun Amurka a Iraq za su kawo ƙarshen ayyukansu na soji a Iraq a ƙarshen wannan shekarar. Biden ya sanar da haka ne a jiya Litinin yayin ganawarsa da Prime Minister Iraq Mustafa Al-Kadhimi.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya, muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakubu Makeri da ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.